Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma duk a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 21 ga watan Maris din shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, yau ma ita zamu yi.
Inda zamu yi magana akan maganar babban sufeto janar na ƴan sandan Najeriya da yayi akan cewa a janye ƴan sanda da ke gadi ko kuma dogarawan da ke bin manyan ma'aikatan ƴan kasuwa ko kuma ƴan siyasa da makamantansu.
Ni a mahanga ta wannan umarni da sufetar janar na ƴan sanda ya bayar abu ne mai kyau, idan har za a tsaya a yi shi tsakani da Allah. Abu ne mai kyau domin ba wani dalili za a zabi wasu a ba su wani tsaro na ba gaira ba dalili, sakamakon kuma dukkanin rai ko dukiya duk ɗaya ne.
A magana na gaskiya shine a janye maganar ƴan sanda ga ƴan kasuwa kamar ana so a durkusa kasuwanci ne, saboda in ka lura da yanayin yadda ƙasar yake tafiya yanzu, daga an ce an janye jami'an tsaro daga waje, to the next thing abinda zai faru ta'addanci ne zai faru a wajen. Ina ga gaskiya in har a ce ma za a janye, to gwara a janye daga hannun ƴan siyasa.
Za mu ji tattaunawar wakilin mu Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe a Abuja. Sannan akwai amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram.
To bari mu fara da jin sakon ɗan iya game da lamarin janyewa muhimman mutane a Najeriya, wato ƴan sandan da ke zama musu dogarawa.
Daga nesa dan iya fara kyakyata dariya har yana buga kafa, nace lafiya kuwa dan uwa kake ta tuntsira dariya kamar wanda ya tsinci azurfa, yace kai dai bari kawai batun yage ɗan sandan dake dankare gidan manyan ƴan siyasa da attajirai ne yasa na a rana yafa, don ina ganin masu toro ko da tinkahon tara jami'an tsaro su nunu gidansu za su fara neman madafa. Tsananin tsandaurin tsamin tsaron dake tsorata kasa kuma zai lafa, don dama ai ba bakon abu bane cewa talakan Najeriya na ta fama ne da rufa-rufa, wanda kuma nake ganin wannan tsarin tsame jami'an tsaro daga gidajen manyan masu madafa zai magance duk wata masifa, kuma zai ma taimaka wajen warware dukkanin wata matsalar tsaron da ta zama wa Najeriya karfan kafa. Amma fa sai idan umarnin shugaban ƴan sandan Najeriya an yi shi ne da kyakkyawan manufa, idan kuwa ba haka ba to za a iya komawa gidan jiyan da talakan Najeriya ne kawai zai ci gaba da faman kwafa. Nace eh, ni ma dan iya naji wannan umarni na shugaban ƴan sanda cewa a sassako sansanin ƴan sandan dake dankare a gidan manyan masu gida, amma naji ya bada wa'adin dawo da waɗannan jami'an tsaron da yace duk wani wanda ya gigin giringidi shin ganin ya taka wannan doka a rindirin ƴan sandan to fa shi za a ci kurkuɗa. Sai dai kuma anya wannan batu mai yuwa ne a Najeriyan da kowa ke ganin yana da ubangida, shin anya kuwa ƴan sandan dake gidajen manyan nan za su haƙura da ruwan nairorin da suka saba jida? Ina makomar manyan jami'an ƴan sandan da kan tura kananan gidan attajirai da ƴan siyasan dan idan an ga dukiya ayi ta loda? Anya kuwa ƴan siyasa da manyan masu kuɗin za su iya walwala cikin al'umma babu jami'an tsaro ko ƴan sanda? Ni ina ganin irin waɗannan tambayoyi da makamantansu ne ka iya jefa shakku cikin cikin zakatan talakan Najeriya da tintini ya saduda saboda da yawa talakawan Najeriya na ganin tunda doka bata aiki akan masu mulki da hannu da shuni to haka za a yi ta tafiya har abada sai dai kuma da yake wasu na ganin ai dole a canza rawa tunda an canza kida dan yace to dan uwa mu sai mu ce Allah ya sa dai wannan umarni ya tabbata dan babu ko shakka tsame jami'an tsaron dake dankare gidan manyan ƴan ƙasa zai kawo wa ƙasar nan mafita domin a gaskiya dankare jami'an tsaron gidan manyan ya nuna cewa talakan ƙasar nan aka wulakanta alhalin ko game da samar da tsarkakakken tsaro talakan ne ya kamata a fifita domin kuwa da dukiyar shi ne ake biyan albashin ƴan sandan nan dake gidan mawadata kuma tunda dai yanzu tarnakin tsaron ya nuna cewa yara ake bi a sace har makaranta to kamata yayi mahukunta su tura jami'an tsaron nan da aka dibo daga gidan manya yankin arewa so gabashin Najeriya kawai su je su fafata idan sun yi nasarar tsarkake tsamin tsaro a yankin Musa Miyayata kuma ni a gani na ma ai daga nan ne su kansu ƴan sandan za su gane an tsame su daga dukkanin wani aikin bauta sannan kuma hakan zai sa duniya ta gane cewa jami'an tsaron mu yanzu fa akan tsarkake tsamin tsaro sun ciri tuta
to fa dan yare ya ce duk wani dan sandan da ya ga ringide shin karya wannan abu da aka ce to shi za a ci kurkuda
eh mana kuma ƴan Najeriya sun saduda
to Allah ya kyauta daga ba sai mu ce to Allah ya sa abun yayi aiki yanda ake
buƙata amin
to Hafsat
to yanzu zamu kai ga amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro cewa ya kuke kallon maganar Sufetan General din ƴan sandan Najeriya na cewa za a janye jami'an gwamnatin dogarawan ƴan sanda dake gidajen su
to sakon farko ya fito ne daga Aminu Fatakai Ringim Allah ya sa na faɗa daidai ce yau da gobe hakika ina goyen bayan jin ƴan sanda da suke kulawa da jagororin mu duba da yadda sakamakon tsaro ake samun matsala talakawa kuma ko oho kawai dai ku bai wa kanku tsaro amma talakawa kuma suna cikin yanayin da sai a hankali ke
ne mana
to sai mu ce Allah ya sa haka shi ya fa alheri
amin sai kuma sako na gaba ya fito daga Nasallame ya shigo ram yace ai gwanda a janye ma su rinka kamanta gaskiya
to sai kuma Sani Haruna Abdullahi yace haka shine abin da ya kamata kowa halinsa na gari ya fushe shi
sai kuma Ashir Lawan na gomar wan baure yace hakan yayi daidai domin an ce ciki da gaskiya to wuka ba ta huda shi
sunan wani shiri namu nan gidan ba Yusuf Muhammad gidan dare yace a gaskiya wannan wani babban ci gaba ne a harkar tsaro domin dama tun can bai dace ɗan sanda su koma kofar wani gidan wani a matsayin masu gadi ba suna gadin gidansa amma abin da ya kamata a yi domin kare martabar ɗan sanda shi a kara musu albashi.
To sai kuma Amina Adamu Malam Maduri yace da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan mataki da Sufetan ɗan sanda ya dauka yayi daidai muna fatan gani a ƙasa ba wai a fada a media ba.
To fa dan kan Musa mun fada wallahi. Na ji da kai nuwa haɗe da Albani yace idan har akwai tsaro a ƙasa to a janye musu kuma su ma kan sun an janye babu wata matsala sai dai kuma watakila hujojin da Sufeto General din ƴan sandan ya dogara da su sun fi yawa
shi kuma Ciso dan Ma'azu Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace to yau da gobe wannan magana ta su ce ta jami'an gwamnati
to sai kuma awal yace idan aka yi hakan za su fake da cewa kudade na bacewa saboda rashin haka
to sai kuma sakon James Foster Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace yin haka ma daidai ne da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya
sakon karshe shine na waka su babban ummi yace dan Allah a janye mana to mun gode a ci gaba da aiko bane da sakonni to game da janye maganar ƴan sanda na maganan sun zama dogaran wasu a cikin al'umma da ake ga suna da muhimmanci to wakilin mu Hassan Maina kaina ya tattauna da waɗanda abin ya shafa da waɗanda ba su da irin waɗannan masu gadin to ga dai zauren muhawara yau da gobe
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe a shekaran jiya ne Sufeta General ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya bude wani gagarumin taro da yayi da mataimakansa da mukaddasansa wato DIGs da kuma AIGs da kuma kumshinin ƴan sanda na baki ɗayan jihohin Najeriya inda aka tattauna batutuwan da suka shafi tsaro a ƙasar nan a wurin wannan taro Sufeta General ɗin sandan Najeriya ya bada umarnin cewa a janye dukkan ƴan sandan da suke gadin manyan mutane, kama daga ƴan siyasa, manyan ma'aikatan gwamnati, kamfanonin mai, manyan ƴan kasuwa da sauransu. To a wakan wannan za mu tattauna a yau insha Allahu, kuma tare da ni akwai Alhaji Kabiru Dahiru wanda ke sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, da kuma wani hamshakin mai hada-hadan man fetur a Najeriya, wato Alhaji Muhammad Muhammad. Alhaji Kabiru, in zan fara da kai, kai ya kaga wannan umarni da shugaban ƴan sandan Najeriya ya bayar na a janye ƴan sanda daga gadi ko kuma samar da tsaro ga ƴan siyasa, ƴan kasuwa, masu masana'antu da sauransu?
To assalamu alaikum. Hakika ni a mahangata wannan umarni da Secretary General na ƴan sanda ya bayar abu ne mai kyau, idan har za a tsaya a yi shi tsakani da Allah, abu ne mai kyau, domin ba wani dalili za a zaɓi wasu a ba su wani tsaro na ba gaira ba dalili, sakamakon kuma dukkanin rai ko duk dukiya duk ɗaya ne.
Alhaji Muhammad Muhammad, a matsayinka na ɗan kasuwan da kake ta'amuli da harkar mai da gas, da farko tukuna kai ka da ƴan sanda?
Assalamu alaikum masu sauraro. Da farko ina da ƴan sanda.
Guda nawa?
Ina da ƴan sanda guda biyu da suke da safe da biyu da daddare suke gadin wajen.
Na'am. To kai mai ra'ayinka dangane da cewar a janye muku kudin ƴan sanda da suke gadin ku?
A magana na gaskiya shine a janye maganar ƴan sanda ga ƴan kasuwa, kamar ana so a durƙusa kasuwanci ne. Saboda in ka lura da yanayin yadda ƙasar yake tafiya yanzu, daga an ce an janye jami'an tsaro daga waje, to the next thing abinda zai faru ta'addanci ne zai faru a wajen. So ina ga gaskiya in har a ce ma za a janye, to gwara a janye daga hannun ƴan siyasa, saboda ƴan siyasa su suke amfani da su ta mummunan hanya. Amma wanda yake kasuwanci, in ka zo ka ba shi tsaro mai kyau, zai inganta kasuwancinsa, kuma sannan mutanen da suke zaune a yankin wannan wajen za su amfana da kasuwancin da yake. Amma yau aka ce babu su, to ta'addanci ne zai karu a ƙasar.
Haji Kabiru, waɗannan ƴan sanda da suke samar da tsaro ga manyan mutane, ba hatta ƴan siyasa da ƴan kasuwan ba, hatta mutanen ƙasashen waje da suke zuwa ko zuba jari ko su hada-hada a nan cikin Najeriya, za ka ga su ma ana ba su irin waɗannan ƴan sandan. Kai kana ga wannan ya dace? Domin ana kukancewa lokacin ƴan sandan ba sa yin abin da ya kamata yayin da suke ma waɗannan mutanen. Amma me za ka ce a kai?
Alhassan, kafin in zo kan tambayar ka, ina so in koma baya wurin Alhaji Muhammad. Shi tsaro, idan har aka samu tsaro gaba daya, aka karye gadon bayan rashin tsaron ko kuma waɗanda suke haddasa rashin tsaron, to ina ganin ba buƙatar a ce sai an tsare can gaba daya tsaro zai samu ko ina. Amma idan aka ce a'a, bari a tsare can, a bar can a barki, a tsare can a bar can a barki, to can din ma inda ake ganin cewa akwai tsaron, shi ma ba kwanciyar hankali, ba kuma tsaron mai kyau. Wannan kenan. Sannan magana da ake ta bawa wasu mutane tsaro ƴan sanda haka kawai, kaga an ɗauki mutum shi kadai an bashi ƴan sanda biyu ko uku suna gadin shi ko suna kula da shi, wannan ba abu ne mai kyau ba. Domin in sun je ma ƴan sanda, akwai kisa-kisa da yawa da zaka ji cewa ɗan sanda a iyakar za ka ga ɗan sanda yana ɗagawa matar minista lema, yana goge ɗan sanda, yana goge minista takalmi. Ni ranar asabar ɗin nan a kasuwar Wuse na ga wannan da ido na, ɗan sanda yana biye da wasu ƴan cana su biyu, ya ɗauko musu kaya a gefe ɗaya a hannunsa katan ɗin ruwa, sannan yana saba da bindiga a baya, ya cire hularsa, yana gumi, zanzaran shi ya sabile, yana bin su, su kuma ba komai a hannunsu. To menene bambanci da ɗan dako? Kaga wannan ƙasƙantar da aikin ɗan sanda ne, wulaƙantar da ƙasarmu ne, wanda yake na tabbatar ko shugabansa in ya je ƙasar su ba za su yi shi haka ba, domin sun riga sun samar da tsaro na bai ɗaya.
Alhaji Muhammad, a matsayinka na babban ɗan kasuwa, kai ƴan sandan ka suna ɗauka maka kayan kai sai a kasuwa?
Ai, ina ga ko kulle gen ne nake kulle gen da kaina. Su tsakani na da su suna tsaye suna zaune a wannan waje suna kallon me yake gudana. Sun ga wanda ba shi ya kamata ya zo waje ba, ko kuma sun ga mummunan mutum da ya zo waje wanda suke ga alaman kaman zai cutar da al'umman da suke zuwa kasuwanci wajen, sannan sai amma ko gate ba sa zuwa su rufe.
Amma ina zuwa Alhaji Muhammad, na san fa cewar shi anin tsaron nan idan muka dauki kasashen da suka ci gaba, da bankuna da manyan ƴan kasuwa irin ku da kusan kowa da kowa, ba abin da rashin ɗan sandan gwamnati, kowa shi yake samar kansa tsaro, me yasa ku ba za ku samu kanku tsaro ba, dole su kunta alaka ga ƴan sanda?
To ai, matsalar shine yanzu za ka samu ma kanka tsaro, a kullun lokacin da zaka yi kokarin yin wannan ba ta gari sun yawa a cikin irin mutanen da zaka je ka dauko saboda baka san wane ne zaka dauka ba amma in ka ci ka ji halakanta kanka da
amma akwai waɗannan akwai kamfanonin na tsaro ai
na tsaro to an ka lura kusan kamfanonin tsaron suna iya kokarin su to amma dai a gaskiyar magana shine in ka bi halakanta kanka da ƴan sandan wani lokuta hakan fin samun tsaron saboda gaskiya akwai zarge-zarge na cewa wani lokaci da hannun hukuma da irin za ga an zo amma mutum fashi an zo gidan mu an robarin an yi waye wani lokaci da hannun su amma an ka halakanta tsaron a hannun su kaman ka dauki kaya ne ka ba barawo ka ci gashi ka rike mu to kaga ai ina
ka Alhaji Kabiru idan na dawo gare ka kwanakin baya shugaban hukumar kula da aikin ƴan sanda ta Najeriya wato chairman na Police Service Commission wanda shi kansa tsohon sufeta jigar da ƴan sanda ne Dr. Sir Mike Mbama Okiro ya ce ƴan sandan Najeriya gaba ɗayan su yawan su 300 da wani abu ne a cikin 300 da wani abu din nan guda 150 suna gadin manyan mutane irin su Alhaji Muhammad masu
masu
to yanzu labar kai magana da guda hudu misali
guda hudu ne da nake su kan lura kasuwancin da nake yi ai kasuwanci ne da a rana mutane sama da 200 za su iya zuwa wajen
gaskiya ne
to kana da guda biyu a waje ai fuk sun wai ka to amma magana na dan siyasa wanda shi shi adalcin sa yake ma talaka ya kwace shi
rayi wato abin lidiji ne ai gaba da mai da irin ku yanka da irin ku masu ne da juri
ba wai a gida na suke gani ba wai da nake ka ku suke gani
yalla ba gidan ma wasa ne tunda mu je mu gani ba
ba a gida suke ba suna na a wajen da muke kasuwanci
to misali Alhaji Kabiru a cikin 300 din nan guda 150 suna bin ƴan siyasa da ƴan kasuwa da masu masantu da sauran su so sauran guda 150 din ne da ƴan kai aka bar sauran mutum miliyan 180 ko mutum 200 da Allah ya mun shari'a akan wannan kashin dankali
to Allah ya sani idan kai kalli wannan al'amari ka san cewa zalincin yayi yawa ka kaddara mutanen Najeriya yanzu idan muka dauke su a takaice cewa sun kai miliyan 200 ka kuma dauki wannan adadin ƴan sandan ka ce sun kai misalin 350 kuma a ce gaba ɗayan su duk suna wa talakawa ko ƙasar Najeriya aiki ne to idan ka lissafa zaka ga cewa kusan kowane ɗan sanda yana kari ko kuma mutane akalla wajen mutum 600 suka dogara ga dukkan ɗan sanda guda ɗaya to kusan rabi kuma sun tafi akan wasu mutane ƴan ƙalilan
ai yafi 600
wai akalla kenan ya kai wajen 600 da wani abu nake gaya ma to kaga idan ka dauki ɗan sanda biyu ka ba mutum ɗaya kaga shi wannan mutumin kenan daidai yake da mutum 1200 kenan kaga ba ai abin nan ba mu ba ma adawa da cewa a ba mutane tsaro amma ya zamanta cewa su ma ƴan ƙasa sauran ƴan ƙasa sun samu cikakken tsaro idan ƴan ƙasa suka samu cikakken tsaro to in ma barak zaka bukata aje ma kofar gidanka ko kuma kai ma inda yake kasuwanci babu wani abu to amma lokacin da bai isa ba to ina ganin ya kamata a har hada su a samar da tsaro na bai daya idan aka samar da tsaro na bai daya to sai ga su kuma waɗannan kamar magana da kai ne cewa su samu ro kansu tsaro sai ga sauran waɗannan kungiyoyi na tsaro suna yin tasiri ai yanzu rashin tsaron ne yasa kai ba za ka je ka dauko wannan don ba ka rike bindiga kulki ne
da karnuka
da karnuka to yaushe ne kulki zai zo ya yi ma gadin miliyoyin daloli ko kuma dan siyasa da yake tsoro kullum yake ba iya bacci saboda tsoro yaushe zai dauko mai kulki ce zo kai gadi na ba sai ji ba
yanzu Alhaji Muhammad a matsayin ka na dan kasuwa ka kana da ƴan sanda biyu da safi bidiyon ma har ma shifting ake kenan misali gwamnati to yanzu abin da nake son na fahimta shine kai yanzu kana ga cewar kun yi wa sauran talakawan Najeriya adalci kaga yanzu ni ko dan civil defense ya bani da shi
to ai in ka lura ai ba wai akan mu muke ba ba wai kudin mu ake gadi ba al'umman da suke zuwa ta'ammali da mu ake kiyaye lafiyarsu da rayukansu da dukiyoyinsu mu kan ai muka yi mun tashi mun tafi ai amma al'umman da suke zuwa wajen su tabbatar da cewa suna da kyakkyawan tsaro za ka zo ka nemi abin da ka zo nema ka cikin hankalinka a kwance ba tare da kana fargaban cewa za ka shigo waje za ka iya samun harassment ko kuma rashin tsaro ba so ai kusan kaman sir ba a mu suke ma aikin ba al'umma suke aiki saboda mu ma al'umma muke yi
Alhaji Kabiru kwanakin baya lokacin da aka yi cece kuce tsakanin hedikwatar ƴan sandan Najeriya da mai girma gwamnatin jihar Rivers barista Yusuf Wike dangane da zargin da yan sanda cewar an janye yan sanda da suke gadin lafiyarsa. Sufeto jihar ne yan sandan Najeriya ya fito karara ya ga wa Najeriya cewar akwai sama da yan sanda 200 da wani abu da suke gadin gwamnati daya 200 da wani abu. Wannan yan sandan ne da kansu suka faɗa ba matsamakin su aka yi ba. Kana ga yayin da ake kukan cewar yan sandan nan ba su isa ba, a ce gwamnati daya an ba shi yan sanda 200 da wani abu, kuma gwamnati nan su kusan 30 da wani abu ne a Najeriya, banda ministoci, banda sanatoci, banda yan majalisun wakilai, banda da sauransu. Kai yanzu ya kake ga irin wannan al'amari?
Eh wannan to aishi ne, to yanzu bismillah alaihi wasallam, yanzu in kai al'akari da wannan mutum da an ba shi dan sanda 200 suna gadin shi, to idan ka dauki wannan mutum dan sanda 200 kai ninka su zuwa su 600 da muka ce kusan duk kowane dan sanda yana kula da kusan mutum 600 ne a Najeriya, to idan 600 da wani abu, to idan ka ninka su a dan haka mutum nawa kake gani? Kaga magana ta, kaga mutane suna da yawa sun fi gari guda, saboda haka to shi yasa zaka ga to yanzu yan sanda 200 suna gindin gwamnati daya, amma zaka ji ka tarar da yan ta'adda sun zo sun share kauye guda gaba ɗaya, sun kone, sun kore musu dukiyoyi, sun lalata su. Amma ga yan sanda 200, wanda yan sanda 200 in suna wancan kauyen wannan ba za su zo ba, yan ta'adda nan ba za su zo ba, to kaga wannan rashin adalci ne.
A ce misali a kai su Dabci,
a kai su misali yanzu kamar a ce an kai su wannan kauyen Dabci, ko 100 ne ma kai, ko 50 ne yanzu a ce waɗannan yan ta'adda sun san za su yi artabu yan sanda 50 lokacin su shigo wannan kauyen, ba za su shigo ba.
Ai mana sa in ka lura kuma ai da akwai jami'an tsaron a wajen, daga janye su din wannan abun ya afku, me yake nuna mana rashin jami'an tsaron a wayannan ma'aikatu da kuma wajaje irin wayannan makarantu da masana'antu yana kawo rashin tsaro a ƙasa, yana kuma kawo ta'addanci ya karu, saboda su masu addancin nan fa suna fa yadda kai mai kasuwanci kake duba yaya zaka fita, yadda kuma mutane al'umma suke duba cewa yaya za su kare kansu, haka su masu kokarin su duba yaya za su ci galaba akan al'umma. To janye irin wayannan mutane ga wajen kasuwanci ni ina ga gaskiya na kaso ne ga kasar nan, amma in aka cire shi daga hannu na ba da gudumawa 100% a cire shi daga hannun yan siyasa, dan siyasa adalcin da zaka ma talakawa shi zai kwace ka, saboda al'umma su
zaka kai ma dan kasuwa irin rahusan da zaka yi wa talakawa shi zai hana wa za a harasa
ɗinka. Ai matsalan ba wai daga rahusa bane, saboda ai zaka kana rahusa kana taimaka ma al'umma, amma akwai bata gari da suke kokarin su wannan a cikin yan kasuwa, akwai bata gari da suna ga cewa ai kana kyautata ma al'umma, su suna ga jin haushin wannan taimako da kake ma al'umma. Kamar misali yanzu ina da makota masu irin wayannan halayuka, sai na fita daban, to a irin wannan na fita daban ganin cewa ina kyautata ma talaka, su kuma wayannan suna jin haushin me yasa ma za a kyautata ma talaka, talaka ya samu sauki a wajen mu'amala ta wannan kasuwancin, sai ga sun nemi su jawo maka irin wannan yan ta'adda din sun zo sun yi attacking ɗinka.
Alhaji Kabiru, kasar nan baya ga jami'an yan sanda, muna da jami'an kare farar hula na civil defense, wani zai ce da kyautu ya yi duk wannan gadi-gadin da yan sanda suke wa yan siyasa da manyan yan kasuwa irinsu Alhaji Lamid, me zai hana a hannunta wannan abin ga civil defense in ya so su yan sanda su je su yi ainihin aikinsu na yan sanda ɗin, me za ka ce kan wannan ra'ayi na wasu mutane?
Wannan hasashe ne mai kyau, tunda su an kira mu civil defense ne, to kaga ya kamata a ce su aka bar wa duk wannan aikin da ake, ko kuma in gwamnati ba za ta yi haka ba to a inganta su ma su daidai da yan sanda da za su iya ba da tsaro kamar yan sanda, kaga sai a dada samun, sai tsaron ya dada karfafa.
Alhaji Muhammad, a ƙarshe yanzu dai gashi shugaban yan sandan Najeriya ya ce duk wani yan sanda da suke muku gadi su koma, naka sun koma?
To muna dai saurara har yanzu amma ba su koma ba, kuma a maganan kaman ana maganan yan sanda ai civil defense din an ba su har makamai yanzu an ba su, kuma suna da karfin da za su iya, to amma sai aka dauke su aka kai su wajen da ba bai shafe su ba, ko kuma wajen da ana ga cewa za su je su yi wani abubuwa ne na su kare pipe din mai, ko kuma su yi wani kuma suka mai da shi wajen kasuwanci. To in har da gaske ne kuma gwamnati tana so ta taimaka ta inganta tsaron, ai ga maganan peace corps wajen ƙara inganta tsaro ne su kansu aka dauko wayannan mutane aka training din su aka ba su dama aka passing bill din su a za a inganta tsaro tsaron kuma zai karu tunda ana magana yan sanda sun yi kadan civil defense sun yi kadan to a ƙara da fisco a ƙara even yan sanda a ƙara even yan civil defense a zuba su a cikin al'umma sai tsaro ya karu a cikin kasa
to Alhaji Kabiru bari karshen wannan shirin ina mafita
so mafita guda ɗaya ce gwamnati ta kokari ta samar da tsaro na bai daya Alhassan in dai iya tunawa ka taba mu labarin cewa lokacin da kuje America kun taba tsayawa gurin kofar gidan wani babban mutum gwamna ne ko menene kace ba kowa mai gaji a kofar gidan ba kowa kun je kun gana da shugaban rundunar sojojin kasar amma kace ba tsaro ba sojoji ba kowa saboda me saboda kasar ta ba da tsaro na bai daya saboda ba ko wani baya bukatar a shi sai ka zo ka bashi nashi tsananna musamman to abinda gwamnati ya kamata ta yi kenan ta dade dibar yan sanda da ta kadada karfafa yan civil defense wannan yan peace corps din nan in zai yi a passing bill din su duk a karfafa tsaro a samar da tsaro gaba daya za ka ga ba wani zai damu da cewa a'a sai an zo an bani tsaro kowa zai ce kwanci ayo kwanta hankalinsu kwanci a gudanarin hada-hada na kasuwanci tun za a yi hada-hada kasuwanni za a yi hada-hada lafiya lau kowa hankalin shi a kwance
a madadin abokan muhawarar tawa Alhaji Kabiru Dahiru mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya da kuma Alhaji Muhammad Muhammad wani babban dan kasuwa a sha'anin fetur da gas wanda yake yan sanda hudu tare da shi a halin yanzu Hassan Maina kai nake sallama da ku a zama lafiya
in kai adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da famaka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka ne mai talakawan ka hidima Allah ne zai ya da famaka idan za ka bi dole gima kai sai kai ka fi son ai haka bayan haka ba daidai ba ne haka dole ta sa ai haka kai amfani da ƙarfin mulki ka manta ba shi tore maka don haka shugaba adali wannan ba ya bi tore gima
wato Hafsa kin ji tattaunawar Hassan Maina Kaina da bakin sa
eh mana haba eh sun tabo abubuwa masu ma'ana
shi mai yan sanda hudu biyu su zo gadi da ranar biyu su zo da daddare amma fa ya ce ba shi suke gadi ba suna gadi wurin da yake sana'an ne kuma mutanen da ke hada-hada a wurin amma ya dan kawo wata magana na maganar civil defense nan da yanda ya kamata kila shi yana tunanin kila za a dan san musu koda nan ne kenan to abin da ake magana sannan magana tsaro na bai daya
ito ai gaba ɗaya yana da muhimmanci
sosai kuma tunda kika zo kasar nan Hausa kin taba ganin a makotanki kin taba ganin wani da direba kuwa
waye direban sa
ko ke gami
da direban kanka
ko gadi shi gidan ma ba ka tanga gidan
to ga mota ma amma dole ka je ka hau jirgi ko ka shiga mota ko wani abu tutin ma wata wahala ce
wahala kake gani shi sannan masu gadi ba wa zaka gani yana gadin
wani ba wani ba wanda yake gadin kowa
yawa in ka shuka gaskiya to akwai
illa iyaka akwai jami'an tsaro ko ina
ko ina tsaron bai dai da wannan ba Allah yake magana a kai tsaron bai dai yana da muhimmanci saboda kowa zai ji zama cewa oh ah to ai da an abu ya tashi duk da gidajen mu ko katanga babu zaki gani amma ka san cewa in ka buga waya ta yan sanda ta gaggawa to kai ka san ko baka yi magana ba line nan in dai ya shiga to za su biyo wannan lambar kuma cikin minti biyar yayi yawa
sun cika line ai ko da muke tasowa muna yara ai hakan sai muka ko ina lafiya lau
to lafiya lafiya wai zabi sun gama kai suka ce mu ci gaba da kiwo ba ba komai
ba komai
to da fatan waɗanda aka yi abin dan su sun ji kuma da fatan su kansu hukumomi na Najeriya in za su yi wannan abu za su kalli mafita mai kyau kafin a janye wani abu ya kamata a ce akwai wani mafita mai kyau da zai zama ya magance wannan abun ba tare da an samu matsala ba
haka yake
yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu Hajjaji Hafsa
laifin dadi karewa ne ba
yanzu kan amma da
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma wanda ya bada umarnin shirin Daniel Brown sai wacce ta hada mu ku wato engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
ba ruwan ka a yau da madalanci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau ya gode muryar Amurka da jiran kuma ta san yau